This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Hassan Gumal. Sarfilu ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Juma'a 4 ga watan Disamba shekara ta 2015. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Sarfilu da kanan labarai.
To Grace, gwamnatin kasar China ta yi tayin dalar Amurka miliyan 60,000 bashi da kuma taimako don zabar da cigaban Afirka. Jiya mutanen yankin San Bernardino na jihar California da ke nan Amurka sun kashe dare suna addu'o'i da juyayen rayukan da aka yi asara a farmakin nan da wani mutum da matarsa suka kai kan wata cibiyar kula da nakasassu. Jami'ai a Masar sun ce akalla mutane 16 suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai da mabaman kwalba wani gidan rawa a birnin Cairo.
To ga da Sarfilu, gwamnonin jihohin Najeriya suna kan bakansu na neman a rage mafi karkancin albashi, abinda al'ummar ƙasa ke cewa ba za ta saba ba.
Mu idan suka yi haka sun saba yarjejeniya ta demokradiyya, kuma sun saba yarjejeniyar da ita jam'iyya da General Muhammadu Buhari suka ɗauko al'ummar Najeriya.
To a jihar Bauchi kuma rancen naira 400,000 da gwamnatin jihar ta karɓo ne ke neman ya kai ta rana da 'yan majalisa.
Kafin a ce a karɓi wannan bashi, sanda gwamnati ya kama kudirin majalisa ta 7 wadda ta gabata, wanda kuma wannan kudirin dole sai kakakin majalisa ya sa hannu. Kuma babban akawun majalisa ya sahau.
To sai dai majalisa ta ce ba a yi haka ba.
Babu wani bukata wadda gwamnatin MA Abubakar ta kawo mana wadda muka amince da ita.
Usman Kabara kuma zai shigo da shirin musulunci tushen rayuwa, sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin kasar China ta yi tayin dalar Amurka miliyan 60,000 bashi da kuma taimako don zabar da cigaban Afirka. Wannan shine alamar yadda kasar ke ƙara kasuwanci ga nahiyar Afirka. Shugaban kasar China Xi Jinping ya fitar da sanarwa ne a yau Juma'a a wani taron kolin China da kasashen Afirka da ake yi a birnin Johannesburg. Shugaban da ya yi alkawarin ba zai sa kai ba ga lamarin siyasa a nahiyar, inda yake cewa China ta yi imanin cewa nahiyar Afirka ta mutanen Afirka ce, kuma matsalar Afirka ta mutanen Afirka tsawaware ta ne. Gwamnatocin yammacin duniya na ganin laifin China na rashin kulawa da yaƙi da kare 'yancin bil'adama a Afirka, a lokacin da China ke ci gaba da harkokin kasuwancinta a nahiyar. Shugaban ƙungiyar tarayyar Afirka kuma shugaban ƙasar Zimbabwe, Robert Mugabe, ya ce Afirka na yin abin da ta ga ƙasashen da suka mata mulkin mallaka suka yi.
Jiya mutanen yankin San Bernardino na jihar California da ke nan Amurka sun kashe dare suna ta addu'o'i da juyayen rayukan da aka asara a farmakin da wani mutum da matarsa suka kai kan wata cibiyar kula da nakasassu mutane da ke yankin, inda suka kashe mutane 14 daga cikinsu, suka kuma raunata waɗansu 21. Jami'ai sun ce har yanzu ba su san abin da ya ingiza Said Rizwan Faruk da matarsa Tasfin Malik suka aikata wannan ta'asar ba. Rahotanni sun ce Faruk ya bar wajen da ake gudanar da hidimomin na Kirsimeti ne a ranar Larabar shekaran jiya a cikin fushi. Daga baya shi da matarsa suka dawo ɗauke da bindigogi manya da ƙanana suka buɗe wuta. Daga baya kuma 'yan sanda suka gano babamamai 12 haɗe da kayan ƙera babamamai da kuma dubban albarusai a gidan mutanen biyu. Ƙarshenta dai an kashe Faruk da matar tasa a masarauta da aka yi da 'yan sanda.
Ana shan labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Masar sun ce akalla mutane 16 ne suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai da mabaman kwalba a wani gidan rawa a birnin Cairo. Har yanzu dai ba a san dalilin kai harin ba da ya faru a wani gidan abinci mai haɗe da mashaya da ke unguwar Agoza. Jami'an tsaro dai sun musanta cewa harin na da alaka da ta'addanci, amma sun bayar da bayanai masu sarkakiya. Ministan harkokin cikin gida ya ce fadin ya faru ne a lokacin da aka samu rashin daidaito tsakanin ma'aikacin gidan rawan da wasu mutane waɗanda daga baya suka tashi bam a kofar shiga. Kamfanin dillancin labarai na MENA ya fitar da cewa wani jami'i ya ce wasu mutane uku ne suka jefa mabuman kwalba suka arce. Wani jami'in kuma ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa wani ma'aikaci ne da aka kora daga aiki ya kai harin.
Yan majalisar Jamo sun kada kuri'ar amincewa da aika taimakon sojoji domin yakar kungiyar ISIL da ke Siriya domin amsa bukatar Faransa na neman taimako bayan mummunan harin da aka kai birnin Paris. Yan majalisun sun kada kuri'ar ne yau Juma'a wadda ta samu nasara domin aikawa da jirage masu kira jet da sojoji 1,200 da za su hada da sojojin haɗin gwiwa da ke fafutukar yakar ISIL. Duk da haka dai matuƙa jirgin Jamus ba za su kasance cikin takwarorinsu kamar na Amurka da Faransa da Rasha wajen kai hare-hare ta sama kan ISIL a Siriya ba. Biyo bayan harin da aka kai birnin Paris ranar 13 ga watan Nuwamba, shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya nemi ƙasashen duniya da su tashi tsaye domin yakar wannan ƙungiya ta ISIL wadda ta ɗauki alhakin harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 130 a Faransa. Burtaniya wadda ke kai hare-hare kan ISIL a Iraki ta aika da jiragen yaƙi zuwa Siriya ranar Alhamis wato jiya kenan bayan amincewar 'yan majalisar ƙasar. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu da batun kyautatawa al'umma, inda jiya Alhamis shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya kara jaddada cewa ya zama wajibi ko dai gwamnatocin su rage albashi ko kuma su rage yawan ma'aikata sabili da halin matsin tattalin arziki da suka shiga a Najeriya. Sai dai 'yan siyasa da kungiyoyin shugabanci sun ce ba ta sabuwa. Ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya aika mana daga birnin Kano.
Mu idan suka yi haka sun saba yarjejeniya ta demokuraɗiyya, kuma sun saba yarjejeniyar da ita jam'iyya da janar Muhammadu Buhari suka ɗauko al'umman Najeriya. Ma'aikata su ne ƙashin bayan gwamnati, su ne cibiyar demokuraɗiyya, ko tafiyar soja ko ta farar hula a ce wai ba za a iya biyan su 18 minimum ba. To abinda nake kira da janar Muhammadu Buhari a matsayin mu na wanda muka tallata APC, muka tallata shi, duk gwamnan da ba zai iya biyan 18 minimum wage ba ya sauka. Ba gwamnan da ya rage albashinsa, kuma 18 minimum wage ɗin da za a ba wa ma'aikata ba ta aka yi albashin gwamnoni za a rage a yi wani abu ba.
Aminu Ibrahim mai dawa fage kenan wani ɗan jam'iyyar APC a nan Kano. Su ma dai 'ya'yan jam'iyyar PDP sun fara tsokaci dangane da wannan al'amari. Malam Umar ɗan Fulani Kawaji wani dattijo ne a cikin jam'iyyar PDP Kano.
Ba su da adalci ne, kai kuɗi. A rage fita waje mana, duk gwamna ba zai sake fita waje mana. Sai su ce mun daina fita waje. Mun daina zuwa asibitin kuɗi domin bamu da kuɗi. Mun daina cin abincin da muke ci kafin mu zama gwamna, shi za mu koma mu ci.
Amma ana cewa PDP fa ta lalata tattalin arziki, ba ka ganin cewa kamar suna da uzuri da ya kamata a yi la'akari da shi?
To tunda PDP ta lalata arzikin ƙasar, su sai su jara. Lokacin da muke biyan 18,000 shinkafa 7,000 ne, 8,000. Amma yanzu su sun ce ba za su yi ba, amma shinkafa 10,011.
Baya ga 'yan siyasa, su ma ƙungiyoyin da ke bibiyar ayyukan gwamnatoci na bayyana fahimtar su dangane da wannan yunkuri na gwamnonin Najeriya na rage albashin ma'aikata. Kwamarar Kabiru Sa'idu daga ta jami'i ne a cibiyar Sitar da ke nan Kano, wadda ke bibiyar kasafin kuɗaɗe na gwamnatoci.
To wannan ba al'amari bane da ya shafi 'yan ƙwadago kaɗai. Idan haka ta tabbata cewa za a rage albashi daga ƙaranci ya koma ƙasa da 18,000 ƙarancin albashi. Ganin matsayin 18,000 a yanzu, ganin yadda ake cikin matsalar rayuwa, ina tabbatarwa da gwamnatocin jihohin nan cewa sun gayyaci wani fada ne ba wai da 'yan ƙwadago kadai ba, har da 'yan kasuwa da ƙungiyoyin ɗalibai da ƙungiyoyi masu zaman kansu. Saboda haka wannan ma wani mafarki suke su daina, ba abu ne da zai yiwu ba, ba kuma fada ne na 'yan ƙwadago kadai ba, fada ne na duk wani wanda yake kishin Najeriya.
Kwamarar Kabiru Sa'idu daga ta kenan na cibiyar Sitar ta nan Kano, wacce ke bibiyar aiwatar da kasafin da gwamnatoci ke shiryawa a kowace shekara. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka, daga Kano, Nigeria.
Fada mamma yamu jama ga ku zanka wankan dare don saboda bai dan farin gobe.
To a jihar Bauchi kuma gwamnatin jihar ne da bangaren majalisa suke neman kai ruwa rana dangane da bashin kuɗi naira miliyan 400 da gwamnan jihar Muhammad Abdullahi Abubakar ya karba daga bankin UBA da majalisa ta ce bata amince da yin hakan ba. Daga Bauchi ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ci gaban rahoton.
A yayin da gwamnatin jihar Bauchi ke ikirarin cewa majalisar dokokin jihar Bauchi da ta shuɗe ita ta amince da karɓo bashin, ita kuwa tsohuwar majalisar cewa ta yi babu wani alaƙa da ya taɓa haɗa su da gwamnan, Hasalima ta buƙaci gwamnatin da ta janye wannan furuci, in ko ba haka ba za ta garzaya kotu. Da farko dai ga Yakubu Ibnu Muhammad mai ba da shawara wa gwamnan jihar Bauchi akan al'amuran yaɗa labarai da bayanin yadda aka karɓo bashin.
Ina so in ƙara maimaitawa kafin a je a karɓi wannan bashi, sanda gwamnati ya kama kudin majalisa ta bakwai wanda ta gabata, wanda kuma wannan kudirin dole sai kakakin majalisa ya sa hannu, kuma babban akawun majalisa ya sa hannu, gwamnati ya samu wannan kudirin.
To amma kai a naka tunani me yasa ka ga wannan batu yanzu yake tasowa a wannan lokaci?
Eh, to abubuwa da yawa suna faruwa, da akwai wanda su ba sa so a zauna lafiya.
A matsayin ka na Yakubu Ibnu Muhammad mai ba ma gwamnati shawara a fannin aikin jarida, sun buƙace ka kamar yadda yake so gani a jarida akan ka janye wannan maganganu naka, don ba haka bane?
Wannan ba abin da zan ce a kai. Abu ɗaya na tsaya a kai, gwamnatin jihar Bauchi, gwamnan jihar Bauchi kafin ya ce neman bashin nan ya nemi kuduri, an bashi kuduri na tsoron shari'a ko EFCC, tunda an bi ka'irin da ya kamata a bi.
To sai dai kuma a ganawa da manema labarai domin mai da martani kakakin ƙungiyar 'yan majalisar zubi na bakwai, Honorable Abdulmumin Hassan Ningi, ga abin da ya ce.
Mu majalisa ta bakwai babu wani bukata wadda gwamnatin MA Abubakar ta kawo mana wadda muka amince da ita, amma abin takeici sai gashi an fito domin karanta a jarida da take fita ta kullum kan cewar ga yadda aka karɓi kuɗi naira biliyan 4 a jaridar National Mirror shafi na 16, inda wani mai tallafawa shi gwamnatin akan a jarida, wato Muhammad Yakubu Ibnu Muhammad, ya fito ya yi kotin kan cewa a majalisa ta bakwai ce ta bashi wannan umarni wadda suka karɓi naira biliyan 4. To ina tabbatar da cewa babu hannun majalisa, domin duk don haka mu bamu ba da wannan resolution ba, bamu sani ba, kuma muna kiransa da babbar murya da ya gaggauta janye wannan magana a cikin jaridu a cikin kwana 7. Kuma muna tabbatar masa da cewa in bai janye wannan magana a cikin kwana 7 ba, lallai za mu zura kotu. Babu wata alaka ta naira ɗaya da ta shiga tsakanin MA Abubakar da majalisa ta bakwai.
Amma kun zauna da shi gwamna kafin wannan majalisa ta zuwa?
Ba mu taɓa zama da shi ba, ba mu taɓa magana da shi ba, bai zo gunda muke ba, kuma ba mu je gunda yake ba. Don haka babu wata alaka da ta gifta ma ballanta na wani maganan kuɗi ko maganan abu ya shi.
Abdulwahab Muhammad, muna Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Ana turka turka saboda kudi, daga mutum ya janye wando don saboda kudi, ana ma kai naushi saboda kudi, maduba tsakanin dan adam mu gani.
Haka yake Safilu ma ya yana karkada kai yana cewa haka wannan batu yake. To bari mu karkare a jihar Borno Najeriya, inda nakasassu suke neman gwamnati ta dauki matakan inganta rayuwarsu. Shugaban kungiyar nakasassun a jihar, Malam Umar Muhammad, ya bayyana wa wakilin Haruna Dauda Biyu abinda ya tsone musu ido.
Mu da muke da nakasa a yau a jihar Borno tun 2006 da tsohon gwamna yayin employment ba ƙarin employment daga jihar Borno ba. Bayan nan yau a jihar Borno ba mu da aiki, kuma makarantu an rufe, kuma ba a samun scholarship. Mutane suna universities amma ba sa samun scholarship. Saboda haka muna kira da mai girma gwamna ya duba wannan kuka, wanda ni a matsayin na shugaban nakasassu na jihar Borno zan yi a gare shi ya taimaka mana. A 2014 an kira mu Gamman House, an kira mu don mu ma mu tallafa a yakin neman zabe. So da muka je cikin wannan taro aka yi mana alƙawura kamar haka. Na ɗaya aka mana alƙawarin ƙungiyar mu ta nakasassu shine motar mu wanda za a bamu na ƙungiya, har yau bamu gani ba. kuma aka ce za a bamu permanent office na bamu gani ba, kuma an ce za a yi disability allowance. Saboda haka muna kira da gwamnati ta taimaka ta yi disability allowance.
Ya batun karatu fa Malam Umar, na ga danka da irin wannan takarda ba
ya zo ne karanta da shi a matsayin speech da muka yi.
Ya sunan naka?
Sunana Ibrahim Musa.
Malam Ibrahim, ka dan karanta mu abin da na gani a hannunka.
Wannan takarda ne huji, ina so ka samu copy.
Okay, wanda aka rubuta
domin ka tabbatar da hakikanin abin da nake karanta maka a takaice. General problems of persons with disabilities in Borno State, which has been set by United Nations, who is to remind the state government and call the attention of His Excellency on some of our problems.
Shike da abu tunda dama muna so buga yadda zaka karanta da kuma mun gani yanzu kamar ce aka yi kake gane wannan dai naga takarda na aka uhu da haka sai aka yi kana gane yadda har kana karanta shi kuma yana fitowa da turanci haka mai kyau
shi in Allah ya jarrabe ka kuma Allah cikin ikonsa zai kawo maka wata hanya da zaka samu saukin rayuwa. Ni kaina da nake maka magana yanzu ina matsayin aji na hudu a University of Jos. Yanzu haka ina kan degree. Ina degree. Amma matsalan da nake fuskanta tun daga radda na fara degree na har zuwa yau babu kobo ɗaya da na samu daga gwamnati na tallafi.
Haka zalika su ma wasu guragun sun koka game da irin matsalolin da suke fuskanta a wannan jaha.
To ni ne sunana Ahmadu Umar, chairman na Disabled Association na Guragu Maiduguri.
Yawanci muna jiran haya. Gidan haya kuma wallahi ya bi karfin guragu, ya bi karfin maganan na kasasu a Borno State. Daki guda daya za a ce a watan naira 3,000 ko 2,500 ko kuma mu na kasa ne sai sun samu tukuna mu za mu samu. To kuma an ba gwamnati ne zai taimaka mana, waye zai taimaka mana? Sai Allah sai gwamnati ne. To kudin shekara daya mutum gurgo aina zai samu ya je ya biya kudin shekara, kuma bara yake ba mu da sana'a, ga kuma yara mu ba makaranta. Gwamnati ya taimaka mana, ya ba mu hanya, ya ba mu aikin da za mu rike kanmu, mu ma mu rike yara mu da mata mu su yi sana'a, su yi karatu, kuma makarantan shine muhimmi.
Sunana Alfaki Idris. Akwai guragunmu da aka koya musu training a rehabilitation center, mutum 40 ba a sallame su ba yau kusan shekara daya, kuma ya taimaka mana yanda ake yi wa nakasassu quotas a kowane jaha ko a wani state, kuma ake daukan advisor guda hudu na guragu, na makafi, na kurame, na kutare. Mu ma ya taimaka ya mana tunda shi masoyinmu ne.
Ganin cewa waɗannan mutane a ƙarƙashin ma'aikatan mata da kuma walwalan matasa suke, haka yasa na ziyarci wannan ma'aikata don jin abin da za su ce game da irin wannan alƙawura da suka ɗoka, da kuma waɗannan nakasassu suka ce ba a cika musu ko guda ba. Ban samu nasarar wanda zai magana da ni ba. Na kuma tuntubi kwamishinan ma'aikatar matan, wato Hajiya Fanta Baba Shehu ta wayar tarho, da cewa ba a ɗauki wayarta ba. Na kuma aiki mata da saƙon ta kwana, amma har izuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ban ji wani bayani ba daga gare ta. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To kada dai a sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma na Washington na cewa karfe 10:18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
الله يا الرحمن يا ذي الجلال والإكرام الله يشفيك
مسلمتي توشر رايوا
kazar da bata da nono.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. A wannan makon muna tare ne da Sheikh Sharif Ibrahim Sale, inda wakilin Nasiru Adamu Ilhikaya ya tattauna da shi game da muhimmancin hadin kan malamai.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ba'd. Hada kan musulmi gaba kidayansu a Najeriya, da kuma hada kan malamai na dukan bangarori, dukan kungiyoyi na musulmi a Najeriya. Wannan ma'anan shi an samu wata matakala ko kuma wani matsayi na cewa malaman duka sun rungumi juna, sun yarda da juna, sun yarda da juna, sun karbi juna. Wato ba sun yarda da su ko sun karbe saboda wani abu bane, a'a, saboda amsawa kiran addinin musulunci na cewa musulmi su hada kansu su riki igiyar Allah, kada su rarrabu, kamar yadda ya fada a cikin Alkur'ani, inda yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. To anan Ubangiji yana kiran dukkan masu imani su riki addini, kuma kada su karkata daga wannan addini har su bar duniya. Sannan kuma su riki igiyar Allah wanda yake shine musulunci da Qur'ani, su rike shi da kyau. Sannan kuma su hada kansu dukkansu cikin wannan riko, kada kuma su rarraba. To wannan umurni ya zo mana ne daga Allah Ubangiji madaukakin sarki. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya ce mana, inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha, yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi, wa an ta'budu Allah wa la tushriku bihi, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wa an tunasihu man wallahu Allah amrakum, wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathrat as-su'al wa ida'at al-mal. Wannan hadisi ya nuna cewa Ubangiji yana yardan muku abu uku, kuma yana ki muku abubuwa guda uku. Na farko, yana son ku da ku bauta ma Allah ya ku kadaita shi kadai. Na biyu, ku rigi igiyar Allah dukan ku gabaki daya, hannu daya. Na uku, shine ku yi wa wanda Allah Ubangiji ya jibinta lamarin ku a hannunsa, wato masu iko da ku, ku yi musu nasiha don Allah. Manzo Allah ya tabbatar mana cewa babba kamar su wato shugaba kowane iri kana iya yi mishi nasiha. Amma akwai hanyar nasiha, shine ka same shi shi kadai ka yi mishi bayani. In ya karba yana da kyau, idan bai karba ba to wannan ya rage nashi. In wani abu ya same shi ba zai ce wane suna nan ba su ga min gaskiya ba. A takaice dai, wannan hadisi Abu Huraira ta ruwaito ya karbo shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Muslim da su Ahmad da makamantan su suka bayyana shi gare mu. Kuma gashi Ubangiji yana ce, ya ayyuhal ladzina amanu qul fis salmi aw fis silmi kafa. Kowa ya sani haka. Ma'ana dai Allah Ubangiji bayan mun musulunta, bayan mun zama muminai, yana ce to dukanku ku shiga cikin aminci da zaman lafiya. Fassare-fassare mun san su, sukan haɗu sukan bambanta. Amma dai anan Allah yana ce kowa ya shiga cikin aminci, ma'ana kowa kar ya aikata sabanin aminci. Annabi Isa kuma cikin gospel abinda yake faɗa, wanda ya mare ka kuma tunaka na abin na dama, to ka juya masa na hagu. Wannan addini zaka zaci cewa zai dau makami ko takobi ya kashe wani? Babu. To amma idan ka lura a duniya abubuwan da suke aukwa din nan na violence da kashe-kashe da zubar da jini ko ina da ko ina, zaka iske wasu ne waɗanda sun amanna su ga wani addini. To saboda haka, ko da shike ana buƙatar gyara a dukkan duniya, abinda yake damu mu musulmi ne ya kamata mu yi la'akari da shi. Mu a nan Najeriya abin ya dame mu, saboda haka muna neman zaman lafiya, kuma muna kira zuwa zaman lafiya. Kuma mun ji daɗi shugabannin kungiyoyi na musulmi, kuma malamai na musulunci da suka haɗu, dukansu sun rungumi wannan matsaya, kuma kowa da kowa ya nuna karfarsa ga wannan wato wannan principle, kuma kowa da kowa ya nuna farin cikin shi, kuma ya gudunmawa nashi na cewa yadda za a zartas da wannan tsari na samun lafiya da zaman lafiya a ƙasar Najeriya, da samun haɗin kan malamai. Duk da bambance-bambance na ra'ayi, ai Allah ne ya bamu ƴanci. Kana da ƴancin ka zaɓi fari ko kuma ka zaɓi kore ko kuma ka zaɓi ja ko ka zaɓi wani kala.
To akramakallahu, sai kuma Allah ya kai mu wani makon za a ji ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu kuma sai mu je ga ɓangaren mu na nasiha, inda za mu ji me mutum ya kamata ya yi a lokacin da ake kiran sallah.
A lokacin da ladan yake kiran sallah a matsayin mutum wanda yake sauraro, ana son idan ladan yana kiran sallah to masu sauraro su kasance mutum yana shiru. Saboda idan kai shiru, duk abinda ladan ya faɗa, inji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abinda ya faɗa sai kai ma ka faɗi. Lokacin da ladan ya ce ashhadu an la ilaha illallah, kai ma sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, hayya ala salat, sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah, hayya ala al falah, hakan nan zaka sake faɗa la haula wala quwwata illa billah. Idan aka idar da kiran sallah to kuma sai kai addu'a. Wannan addu'a yana da matukar muhimmanci, idan kai shi zaka samu lada mai yawa, inji manzo sallallahu alaihi wasallam.
To a madadin Sheikh Sharif Ibrahim Saleh da kuma Malam Abdullahi Muhammad Buba na masallacin AUA dake Abuja, sai wakilin Nasiru Adamu Alhikaya da kuma Julie Lester Gresham da ta hada mana sauti, Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Bissalam.
Ka zare da bata da nono, Allah shi ka.
To a gaida Kabara, kafin mu ci gaba ga wannan sako.
Jama'a, ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta yi murnar fara yaɗa labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin. muna farin cikin fada muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Niger kuma za iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da Radio Talabijin Amfani da Radio Talabijin Salauniya da kuma Radio Talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashin Hausa na murya Amerika. Duniya a tafin hannunku.
To sai kuma ra'ayoyi da kuma su sauraro kuka aika mana ta hanyar email.
Assalamu alaikum VOA Hausa. Ina kira ga hukumar EFCC tare da hukumar ICPC dake Najeriya. Ya kamata ku kawo wa al'ummar jihar Katsina dauki akan badakalar da ake zargin tsohuwar gwamnatin jihar ta Tafka a ƙarƙashin mulkin Ibrahim Shehu Shema. Na zargin tsohuwar gwamnatin da kwashe zanzurutun kuɗaɗe wanda kimanin sa ya kai naira biliyan 30. Da fatan kira na ya kai ga kunnuwan wanda suka dace. Sako daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura. Shi kuma Naziru Abubakar Sabo Gusaucewa a gaskiya matakin da majalisar dattawan Najeriya ke shirin dauka akan masu amfani da kafafen sadarwa na zumunta san bai dace ba, domin kuwa wani salon mulkin kama karya ne. Assalamu alaikum murya Amerika. To mu dai fatan mu shine Ubangiji Allah ya sa bukatar da sanata Bala Ibni na Allah ya kai a majalisa na daurin shekaru biyu ga duk wanda ya soki jami'an gwamnati a kafofin sadarwa na zamani bar samu shiga ba. Amin. Sako daga Ciroma mai turare Dumje jihar Dumagaram Niger. Sai kuma sakon Yusuf Helwa Dandumi wanda ya ce assalamu alaikum murya Amerika. To ɗan majalisar Najeriya, wato kun ci more ganga yanzu ku yadda kwauranta ko? Don kuwa na tabbata duk a cikin ku babu wanda bai ci gajiyar wannan kafar ta internet ba, amma yau gashi kuke kokarin kawo tarnaki a amfani da ita. To wallahi ku sani mu talakawan Najeriya babu wanda ya isa ya hana mu fadin albarkacin bakin mu ta wannan kafar ta social network. Matukar dai muna da rai da lafiya. Ya kamata al'ummar Najeriya maza da mata mu ringa baiwa jami'an tsaron kasar mu hadin kai da goyen baya a yakin da suke yi da 'yan ta'addan Boko Haram. Sako daga Hadiza matar mai kamiya Oji Kwatas Gombe. Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku bani dama in jajantawa 'yan kasuwar sabon garin Kano don gani da iftila'in gobara da ta auku jiya. Muna musu addu'a, Allah ya mayar musu da alheri, amin. Sako daga Sadiya Isa mai Katigashuwa. Daga ƙarshe sai sakon Sule Muhammad garin Rijiya wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya wa mahukuntan ƙasar Burtaniya da na Jamus cewa ya kamata su yi la'akari da abubuwan da suke faruwa a ƙasashen Faransa da Amurka domin janye ƙudurinsu na kai farmaki a kan 'yan ƙungiyar ISIS ta sama, saboda zaman lafiya ya fi zaman ƙirga kuɗi.
To, kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labarai.
To, gwamnatin ƙasar China ta yi tayin dala Amurka miliyan 60,000 bashi da kuma taimako don zabar da ci gaban Afirka. Wannan shine alamar yadda ƙasar ke ƙara kusanci ga nahiyar ta Afirka. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya fitar da sanarwar ne a yau Juma'a a wani taron koli China da ƙasashen Afirka da ake yi a birnin Johannesburg. Jiyan mutanen yankin San Bernardino na jihar California da ke nan Amurka sun kashe dare suna addu'o'i da juyayen rayukan da aka yi a sa'ar farmakin da wani mutum da matarsa suka kai kan wata cibiyar kula da nakasassun mutane da ke yankin, inda suka kashe mutane 14 daga cikinsu suka raunana wasu 21. Jami'ai a Masar sun ce akalla mutane 16 ne suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai da babban kwalba a wani gidan rawa a birnin Cairo. Har yanzu dai ba a san dalilin kai harin ba da ya faru a wani gidan abinci mai haɗe da mashaya da ke unguwar Agoza. Jami'an tsaro dai sun ce musunta cewa harin na da alaka da ta'addanci, amma sun bayar da bayanai masu sarƙaƙiya.
To, a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kafin mai sallama, bari mu ga gaisuwar ta'aziyya ga Professors Shedrack da Ezekiel Best da danginsu duka, domin rasuwar mahaifinsu Pabes wanda aka jana'izarsa yau a jihar Plateau. Sai kuma Gift Gomna wadda ita ma ta yi rashin kakanta. Allah ƙara dangana ya kuma kyautata namu ƙarshen. Yanzu dai a madadin Sarfilu Hashim Gumel da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin, za mu tattara inama-inama mu yi gefe domin ba Halima da Jamila fili su gabatar da shirin matasa yau da gobe. Ni dai da sauran tawagata muke muku fata alheri.